Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen radio VOA Africa birnin Yamaya kan mita 200.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya dukkan su a jamhuriyar ta Niger. Masu shawarar jinmu ta na'urar computer suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare. Yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Baba Yakub Makere da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Ta hanyar tafi ko kyalkacewa da dariya ne akan gane farin ciki da tabbas Najeriya za ta zama cikin kasashe da suka fi kowace kasa farin ciki a duniya.
Wannan batu na farin ciki shine maudu'in shirin nan na dare. Za mu kawo muku labaran wasanni amma a takaice. Labar wato lambar da za ku kama tashar mu kai ita ce 2025 2655. Yanzu sai a gyara zama a fara da cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Yan sandan Murtaniya sun faɗa a yau Alhamis cewa sun kama mutane 8 masu alaka da harin da aka kai a kusa da majalisar dokokin kasar a birnin London, inda mutane 3 suka rasa rayukansu. An zo ƙarshen tashin hankalin ne bayan da wani ɗan sanda ya bindige maharin halahira. Mark Rowley, shine shugaban sashin yaƙi da ta'addanci na rundunar yan sandan London, ya ce kame-kamen sun biyo bayan wani bincike da aka gudanar ne a wasu gidaje guda 6 a cikin London da Birmingham da wasu sassa na ƙasar. Yanzu haka ana ci gaba da gudanar da wannan bincike. Sai dai jami'in bai yi ƙarin bayani akan alaƙar waɗanda aka kama da harin da aka kai a jiya Laraba ba. A cikin jawabinta ga majalisa na akan wannan harin, Prime Minister Ingila Theresa May ta ce mutumin da wato ya kai wannan harin haifafin Birtaniya ne, kuma ma'aikatar leken asiri ta kasar ta MI5 ta bada gudanar da bincike a kansa saboda damuwar da ake da ita dangane da wannan mutum da alakarsa da aƙida ta ta'addanci. Prime Minister ta ce ma'aikatar leken asirin na aiki ne a bisa zaton cewa mutumin yana samun ƙwarin gwiwa ne daga aƙidoji masu tsaurin ra'ayi Islama.
Ya da wasu bayanai na musamman da aka saba boyewa na ayyukan asiri da hukumomin leken asirin Amurka ke yi yana haifar da shakku akan ko ya majalisar dokokin kasar suna da ƙwarewar da za su bincika katsa London da Rasha ta yi a zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. Jiya Laraba ne aka afka cikin rudani dangane da zargin da shugaban Amurka Trump ya yi a shafinsa na Twitter cewa tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya sa an yi masa kutsen wayoyi a gidansa a lokacin da wani dan majalisar dokoki da ke jagorantar binciken da ake gudanarwa kan wannan lamari ya faɗi cewa bisa kuskure mai yiwuwa ne hukumomin leken asiri sun saurari wasu daga cikin maganganun da shugaba Trump da wasu mukarrabansa suke yi a lokacin da su hukumomin asirin ke gudanar da wasu ayyukansu. Shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan Amurka David Nunes ya faɗa mana ma labarai cewa abubuwa da ya karanta kan wannan lamarin sun dame shi, kuma ya kamata su dami shugaban ƙasar da mukarrabansa. Sai dai kuma Nunes ya ƙi faɗar matakamammen inda ya samu waɗannan bayanan sirri, wadda hakan ya janyo mishi sukar lamiri daga wasu abokan aikinsa na majalisar wakilan.
Wannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka masu ra'ayin 'yan mazanjiya sun ce ganawar da suka yi da shugaban ƙasa Donald Trump ba ta cimma matsaya ba a kan soke dokar inshoran kiwon lafiya wadda aka kafa a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama shekaru 7 da suka shuɗe. Mark Meadow, madugun wannan cibiyar wakilai masu ra'ayin mazanjiyan wanda ake da ra'ayi na rukunin Tea Party, shine yake bada bayanin ƙasa wasu na cimma yarjejeniya da shugaba Trump akan wannan lamari. Sai dai kuma fadar White House ta yi ta tafasara ta daban akan ganawar da shugaba Trump ya yi da wakilan majalisar, inda ta fitar da sanarwar mai cewa ɓangarorin biyu sun ɗauki muhimman mataki wajen kawar da wannan shirin doka na kiwon lafiya.
Sabon shugaban kasar Somalia ya yi kira ga kasashen duniya da su kawo wa kasar sa doki don hana masifar yunwa afka mata a jawabin da ya lokacin da yake wa committee sulhu majalisar dinkin duniya bayani game da halin da kasar ke ciki shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya ce fiye da rabin ma al'umar kasar suna huskantar karancin abinci yayin da kashi 15 cikin 100 nasu ke fama da fari Shugaban wadda ya dare kan karagar mulki a cikin watan da ya gabata ya ce mutanensa na tafiya mai nisa kuma ta sa'o'i barkatai wajen neman abinci da ruwa dabbobi masu tarin yawa sun mutu a Somalia a sanadin masifar fari da ake fuskanta abinda kuma ya sa mutane suka dada rasa abin da za su ci ko bayan haka hukumar ba kuma ko bayan haka kuma ga cutar cholera da ke kara kamari yayin da damina ke dada arasowa Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC Tomadalla ranar Litinin 20 ga watan nan ne ranar da aka wallafa sakamakon bincike kan kasashe da al'umma su suke kan gaba a skelin jin dadi Shin ko menene jin dadi kuma a ma'aunin nan wato kuma a ma'aunin nan na bana wacce matsaya Najeriya da wasu kasashen Afirka suka kai ga Nasara da Mulika da amsa
ta hanyar tafi ko kyalkacewa da dariya ne akan gane farin ciki da tabbas Najeriya za ta zama cikin kasashe da suka fi kowace kasa farin ciki a duniya inda rahoton bincike na bana kan farin ciki a ranar farin ciki ta duniya ta majalisar dinkin duniya ya sanya Najeriya a matsayi na 95 a duniya da matsayi na 6 a Afirka a 2010 Najeriya na kan gaba wannan rahoton kasashe mafiya farin ciki a duniya wanda hakan ke da nasaba kai tsaye da yadda kowa ya ja daga dan zaben 2011 da kuma yar walwala yayin da gangar fetro take da ta goma shi Norway a duniya baki daya ta doke Denmark da zama mafi mallakar mutane masu farin ciki inda Algeria ke kan gaba a Afirka da kuma wani mamaki Libya ma da ke cikin tashin hankali ke gaba da Najeriya a mafi farin ciki dan ita ce ta uku Afirka ta kudu ta tafi ta bakwai inda zahiri za gane ma dalilin wannan ta hanyar farwa ƴan Najeriya da sauran kasashen Afirka da mutanen Afirka ta kudun ke yi ta hanyar kisa da barna ta dukiya ga wannan misali da yadda ta waɗanda mukan zanta da su kan kakali gyaran murya dan taka tsantsan na abin da za su furta dan yayi ma'ana a zamanin da rayuwa ta zama daidai ruwa daidai gari wasu daga cikin waɗanda kan kawo korafi ofishin sashin Hausa kan nuna damuwa ne kan wasu lamura na rayuwa kamar rasa sana'o'insu ko rashin samun abinci sau uku a wuni amma duk da haka dai suna da kyakkyawar fatan za a samu sauyin da kowa zai dara ga ɗaya daga 'yan kasuwar Fanteka daidai Abuja da aka rusa shagunansu
sunana Sadisu Labubu kan da suka cin abinci a wajen nan sama da mutum 700 ne kan ido na ga wani mutum ya fita a guje sai an rike shi duk dukiyar da ya mallaka da abin da ya gada iyayensa ya sayar ya zo ya narka a cikin shagunan ya sai kayan da yake sayarwa a wurin kuma an kama wajen a rushe
Gwamnatin Najeriya dai na nuna tana iya bakin kokarin ta wajen faranta wa dukkan ƴan ƙasa rai. Jam'iyyar APC ta ce in an ƙara nazari za a gano Najeriya ya yanzu na kan gaba a lamuran farin ciki. Sakataren APC mai Malabu ni ya ce dawowar shugaba Buhari daga jinya London ta tabbatar da wannan hasashen.
Fitowa da aka yi aka nuna farin ciki bisa dawon shugaban ƙasarmu Najeriya daga hutun da ya tafi. Wannan ya nuna maka farin ciki da gamsuwa. Na 'yan Najeriya da kamun ludayin shugaba Muhammadu Buhari kuma wannan ya ƙara mana ƙwarin gwiwa mu a jam'iyyance kuma shi ma ya ƙara masa ƙwarin gwiwa saboda gamsuwa ce ta 'yan Najeriya
rahoton da ya nuna mutane kan yi dariya don boye tashin hankali dan yin dariya a cewar masana wata loga ce ta kwaranye bacin rai mai gida ya dawo gida ya tarar da an koro yara daga makaranta buhun shinkafa ya ƙare ga takardar biyan kuɗin wuta ko a biya ko a yanke
sunana Sani Tahir gas ya ƙare ba wuta ba ruwan sha sannan ga nefa suna jira in biya ko su yanke a ƙarshe kawai dariya zan yi in bar Allah komai
wannan kenan daga yanayin yadda ƴan Najeriya ke ɗaukar irin wannan lamara
Nasira da Malika muryar Amurka daga Abuja Najeriya
kamar mu bude layin tarho domin jin ra'ayoyin kan wannan batu na jin dadi ko farin ciki sai ku ci gaba da shakatawa da wannan fefe na mahadi mai dogon zamani Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-2655. To madalla mai kira na farko daga Kaduna, bismillah, muna tare da kai.
To assalamu alaikum, sunana Akarami daga Sheikh Abubakar Gumi Market Kaduna, shugaban kungiyar matalaka na kasa rashin jihar Kaduna.
Na'am.
Hello Kadina.
Ina jinka Akarami, bismillah.
To alhamdulillah, to gaskiya dangane da wannan rahoton da kuka sa nan dangane da jin dadi ko kuma abun da ake yan kasa su da je abun ki tafiya. To tsakanin Allah kasan mu ta Najeriya wannan ya kamata a ce ma mun zaman to ko na 10 ko na 20 ma domin tsakar Allah wannan abun da ke tafiya tsakan Allah mu har yanzu dai akwai matsaloli da yawa wannan misalin ma da shi na so arka ya faɗa na daidai na Abuja to karamin ma abu kenan domin na zaga gaba ki daya talakkabe san abin da yake harin da ke ciki ba kuma ga akwai matsaloli da yawa dai da haka irin wannan rahoton da kuke sa gaskiya yakan sa kila shugabanni in sun yi tunani kila su ƙara gyara abin da suke ciki musamman jahohi da ƙaranan hukumomi da kuma karkara dai haka.
To madalla mun gode kwarai da gaskiya Akrami, yanzu kuma bari mu je Barno. Hello?
Aki, ina ma gida ake cin jere na da in kasa masu farin ciki.
Eh,
ana bomba ne ko ina?
Eh, a ban fahimce ka ba, ana maganar kasashe masu farin ciki a Najeriya ita ce lamba 6 a Afirka, lamba ta 95 a duniya mai.
Eh, haka. Kai ko ina ana bomba bomai ta salama
wata kila ra'ayi ka kenan
to ayya kamata kasa ta san safiya shi ake farin ciki
eh amma ba an ai ba an samu saukin bomba bomban ba ba kamar da ba eh
ya dan ragude amma bomba ana koyi kai
haka haka to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu koma Kaduna. Hello,
assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaika salam wa rahmatullah.
To kuna magana da baban yara kawai gariyar magajin kadade daga Kaduna state.
Na'am.
To alhamdulillah kaman da yanda ɗan uwana suke faɗe gaskiya ya kamata a ce Najeriya da ta zo wajen na sama da 20 ne saboda ai ka ga labarin ku akwai wani wanda aka ce har rusa musu shaguna ya ce da gonan gado ya yi wani abubuwan da dama to ya haka yake gudu. Ya kamata kaman dai wannan gwamnati na Najeriya ya kamata zai tallafa ta zaɓe ta ya kamata a ce tallafa ya ji daɗi saboda ba zai yiwu a ce mutum ya je Abuja kuma an rushe ne a goma a bashi wasu abubuwa ba to farin ciki dai a Najeriya akwai ƙaranci gaskiya amma kuma gashi ana nuna ma duniya kaman dai Najeriya tana farin ciki ga wasu da rukunin da ake sa da fatan za su tashi lafiya a magana a ban yara.
To madalla mun gode baban yara yanzu kuma bari mu je Sakkwato.
Assalamu alaikum, ran kai ce kana magana da Muhammad Umar.
Na'am Malam Muhammad Umar.
Hello?
Eh muna jin ka Malam Umar, ci gaba.
To ran kai ce ni a warin ciki na ga wannan rana to saboda mun san cewa irin yanda muka hito irin yaƙe-yaƙen da aka yi muka hito misali a Boko Haram. Yanzu gashi Allah ya samu an samu sauki. A Najeriya kuma gashi shugaban kasa ya hita da rashin lahiya ya dawo mana lahiya wannan a dokar ciki ne ga dukkan nan Najeriya.
To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Muhammadu Umar daga Sakkwato, bari mu koma Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Amin wa alaika salam.
Malam Abu barka da aiki.
Barka ka dai.
Barka da aiki.
Barka ka dai.
Suna na Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Na'am.
To alhamdulillah idan muka dauka muka yawa ya baya kaman shekara baya da ta wuce babu shakka wannan dariya da naji mallan Nasir Adam Ali kaya yasa da dariyar nan da ake kyakkyatawa sai naga cewa to wannan yayi daidai da zaman mu yanzu a Najeriya amma fatan da muke yi ga shugaban kasar Najeriya domin a fara a tsara samun ci gaba da wannan dariya da kyakkyatawa da murna to a tabbatar da talakawan da suka yi zabe an tabbata an kyautata musu domin a gurin tare a tsira tare ita ce kai mutufa kuma muna fatan Allah ya kara shugaban kasa lafiya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode daga garin Kaduna Najeriya
to madalla Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi arewa maso gabashin Najeriya jihar Adamawa ke kan layi
Abdullahi Kalima diga Mubila kuwa
to mallam Abdullahi Kalima bismillah menene gudumawar ka
to alhamdulillah gudumawar shine gaskiya mun ji dadi da dawon shi shugaban kasa zuwa Najeriya
shine
kawai gudumawa
to
shine kawai gudumawa
to mun gode eh da kuma me da kuma me
da kuma ma mun gode wa gwamnatin Adamawa
to
yadda yake gera cikin mu ji gaskiya mun mushi godiya har ga Allah
to mun gode kwarai da gaske ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC an tasan makarfe 5 saura minti 13 wato 10 wato 5 saura minti 13 to ka kamar yadda muka shaida muku maudu'in mu yau shine sabon rahoto na shekara wanda ya fito na ranar Litinin da ta shige game da wato farin ciki ga mai kira daga jihar Nasarawa bismillah
Assalamu alaikum sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa Mallam Sahabu barka da aiki
barka ka dai Mallam Shafale
Mallam Sahabu a gaskiya fi sabilillahi mu dai ba abun da zamu ce sai dai mu ce san barka dan wannan ko ba komai dai an samu zaman lafiya amma matsalan da yake dame mu masu mataye a gidaje abun yayi yawa tsadar rayuwa yayi yawa baka iya ciyar da matan ka so uku a rana daya da kyar ma za a iya samun so daya saboda haka muna son mu jawo hankalin gwamnati na wannan kasa namu Najeriya su dawo su zauna su duba abun da talakawa suka musu irin yakin da talaka ya zauna yayi to ya kamata shugabannin mu na Najeriya su kyautata ma talakawan kasar nan Najeriya dan mu samu kwanciyar hankali da kuma mu samu sauki na tsadan rayuwa da fatan za ku tashi lafiya Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya salam
to amin mallam Shafale mun gode kwarai da gaske bari mu nufi jihar Yobe wake magana
Ahmed Chairman ne bare daga Kasu
to mallam Ahmed Chairman bismillah
a wannan rana alhamdulillah muna farin ciki sosai musamman ma mu yan wannan yobe da Barno da Adamawa irin shakkar hankali da muka samu shine mu muke ganin mu a duniya ma ba wanda ya fi mu farin ciki
haka
saboda da shekarun biyu da suka wuce nan daga Buduna akwai a kanta in ka tambaya za ka ji tana cikin hankali yanzu kuwa za mu kwana waje mu yi waje ba wani tashin hankali alhamdulillah mu kowane kasa ma farin ciki
yanzu
da aka ce ba kasar mu bane ba akan gaba
to a yanzu awakin sun daina kukan hali da ake ciki ko
a gani ma yanzu ina tare da awaki na nan na zuba musu tsa suna ci suna daga sai ba wani damuwa a
cikin
ba zan iya bar su na tunani ai da awaki
ba su ce ma komai ba su ce ma akwai damuwa ba ko
a alhamdulillah
to madalla mun gode kwarai da gaske mallam Ahmad yanzu kuma bari mu nufi Katsina hello mai magana da Katsina
mallam sunana Mustafa ne sunana Mustafa da karamu kuma faskari
na'am mallam Mustafa
gaskiya magana duk wanda yace zai farin ciki a Najeriya gaskiya kawai yadda yasa siyasa ka san mun Najeriya ko mun sa siyasa a cikin shi
to wannan karin magana da ake cewa Buhari annaba ta nufi inda kake bane
a kai ka san da abin da zai faru da shi sai ki hankali ki zuwa
to
ko yayi mu da bi Allah ne da komai mun sa siyasa
to
eh ko ne addu'a da yadda mu shiga wannan siyasa kai mun komai mun sa siyasa
aka
addu'a ya kamata mu samu shugaban kasa mu taimaka addu'a Allah ba shi sauki kawai
aka to madalla mun gode kware da gaske bari mu nufi iko hallo
assalamu alaikum
wa alaikum salam
bana mala umar ne daga Lagos
to mala umar
mu ma dalilin abin da ya kawo mu daga jihar Borno ne a Borno ma daga Gwaza
to
ba matsalan Boko Haram ne ya kore mu daga nan har ga Allah muka zo nan gure amma alhamdulillah muna jin labari wuraren mu ba matsala
na'am
mun gode wa Allah mun gode wa shugaban kasar mu
to
amma kuma bayan haka har yanzu muna da matsaloli da yawa a wuraren mu sosai
to
to saboda haka ina fatan shugaban kasa zai ji wannan damuwar namu har yanzu da sauran matsaloli yaran ma akwai da dukun su insha Allah a taimaka har yanzu suna nan a kewaye kusa da mu saboda haka a taimaka mai girma shugaban kasa ya taimaka mana tura mana jami'an tsaro a zo kakkabe mana sauran wayannan mutanen mu samu mu koma gida
to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Jos Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Sunana Muhammad Salisu Alkasim daga Jos.
Na'am.
Ina godiya da farin ciki da Allah ya dawo mana da shugaban kasar mu lafiya.
To.
Da kuma mutanen da suke bakin ciki da rayuwar sa suke cewa har kana zuwa kan ba zai dawo lafiya ba. Sai sake dawo ba. To Allah ya kunyata su ya kamata su gane in Allah in ma sun gane Allah ba su
to mun gode kwarai da gaske baki ɗaya kuma iya dama da muke da shi kenan na ba ku dama ku bayyana ra'ayinku gobe ma rana ce mun gode to madalla ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
yanzu haka kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya tana can tana fafatawa da takwararta ta kasar Senegal a wani wasan sada zumunci wasan wanda ake bugawa a birnin London na zaman wani ma'auni ga kasashen biyu na auna shirin su na tunkarar somawar wasannin neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2019 da kuma dawowar wasannin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 kasashen biyu dai manya ne a fagen kwallon kafa nahiyar Afrika to amma Senegal ta kasa tsallake koda matakin rukuni na gasar ta nahiyar Afrika ta bana yayin da Najeriya ko bata ko sami damar shiga gasar ba sabon zababben shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika Ahmad Ahmad ya sauka daga mukaminsa na shugaban majalisar dattawan kasar Madagascar Ahmad wanda sau biyu kuma yana rike mukamin minista a gwamnatin kasar zai kuma sauka daga mukamin shugabancin hukumar kwallon kasar ta Madagascar kamar yadda dokokin hukumar CAF suka tanada a ranar Alhamis ta makon jiya ne Ahmad ya lashe zaben shugabancin hukumar ta CAF wanda ya kawo ƙarshen mulkin Isa Hayatu na tsawon shekaru 29 sabon kocin kasar Ivory Coast Mare Wilsmost yana buƙatar shahararren dan wasan kasar Yaya Toure da ya dawo da bugawa kasar wasa Toure ya jingine bugawa kasar sa wasa tun sa'ad da suka lashe gasar nahiyar Afrika a shekara ta 2015 to sai dai Wilmost yana ganin dan wasan na da muhimmancin gaske ga kasar saboda la'akari da kwarewar da yake da ita aka haka yace zai iya kokarin sa domin ya dawo da shi Wilmost wanda tsohon dan wasa ne kuma tsohon coach na kasar Belgium ya soma aikin horar da ƴan wasan ta kasar Ivory Coast ne a ranar 30 da ta gabata a kwantaragin shekaru biyu Mai yiwuwa dan wasan gaba na kungiyar West Ham ta Ingila ya kasa iya koma buga wasa a duk tsawon wannan kakar wasannin saboda raunin da yake fama da shi a bayan sa so biyu kacal ya buga wasa a wannan kakar wasannin domin kotuwa a farkon ta ya tafi hutun raunin to sai dai dan wasan ya dawo atisayen motsa jiki mai sauki bayan da aka yi masa tiyata Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ziyara da ya kai kwanan nan kasar China, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana da muhimmanci shugabannin kasashen mu biyu, wato Amurka da China, su ci gaba da tattaunawar samun kyakkyawar fahimta wadda za ta ƙarfafa dangantakar kasashen har zuwa nan gaba. Mr. Rex ya ce Amurka da China su ne kasashen duniya biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Don haka ya zama dole su ƙarfafa batun zaman lafiya da ci gaba. Akwai buƙatar kasashen biyu su samu kyakkyawar dangantakar kasuwanci wacce za ta amfani ɓangarorin biyu kuma a raba riba daidai gwargwado kuma za mu yi aiki akan wannan. Haka kuma sakataren Tillerson da masu masaukin nasa sun tattauna akan muhimmancin kiyaye zaman lafiya da tsaro a yankin Arewa maso gabashin Asiya da kuma yankin tekun Asiya. Mr. Rex ya ce, "Mun lura kokarin da aka yi shekaru 20 da suka gabata bai yi nasarar kawas da barazanar Koriya ta Arewa ta shirin kera makamai masu linzami ba. Saboda manufar China ta dakila shirin samar da makaman nukiliya a mashigin kasashen Koriya, mun sabanta kudurinmu na aiki tare wajen shawo kan gwamnatin Koriya ta Arewa akan yadda za ta zaba wa 'yan kasar ta hanya ta gari ta kuma nema masu makoma ta gari." Ko bayan wannan, Sakataren Tillerson ya jaddada muhimmancin bin doka da oda wajen warware matsalolin hada-hadar tekunan kudancin China da kuma batun 'yancin bi ta hanyar teku da hanyar jirgin sama. Rex ya kuma tabbatar da cewa Amurka za ta ci gaba da ƙarfafa batun aƙidu bai ɗaya, kamar haƙƙoƙin jama'a da kuma 'yancin addini ga al'ummar China. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shirin da yazo da mu shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
‘Yan sandan Burtaniya sun faɗa a yau Alhamis cewa sun kama mutane 8 masu alaƙa da harin da aka kai a kusa da majalisar dokokin ƙasar a birnin London, inda mutane 3 suka rasa rayukansu. An zo ƙarshen tashin hankalin ne bayan wani ɗan sanda ya bindige maharin har lahira. Mark Rowley shi ne shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na rundunar 'yan sandan London, ya ce kame-kamen sun biyo bayan wani bincike ne da aka gudanar a wasu gidaje 6 a cikin London da Birmingham da wasu sassa na ƙasar. Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da waɗannan bincike. Yaɗa wasu bayanai na musamman da aka saba ɓoyewa a ayyukan sirri da hukumomin leken asiri na Amurka ke yi yana haifar da shakku akan ko 'yan majalisar dokokin ƙasar suna da ƙwarewa da za su binciki katsalanda da Rasha ta yi a zaɓen shugaban ƙasa a nan Amurka a shekarar 2016. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka masu ra'ayin 'yan mazan jiya sun ce ganawar da suka yi da shugaba Donald Trump bata cimma matsaya ba akan soke dokar inshoran kiwon lafiya wadda aka kafa a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama shekaru 7 da suka shuɗe.
To madalla a gaishe ka ma sauraro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington kenan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da lafiya uwar jiki da Jummai Ali take shiryawa ta kuma gabatar. Kamar na madadin Baba Yakubu Makeri wadda ya taya ni gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Shadrack da ya rika mata, annan ne Sahaba Mamadu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.